sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muhammad Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gabda samun nasararsa ta farko, wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. Wannan tallafi wanda ya kai $1.9 trillion zai taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da take yi da annobar, ya kuma saita tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya. Su dai Republicans sun ce tallafin ya yi yawan da ba a buƙata. Wannan mataki na zuwa ne bayan kudirin tallafi biyar da jimillar su ta kai $4 trillion waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata. Majalisar dattawan ƙasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan Democrats suka samu rinjaye akan 'yan Republican a ranar Asabar da kuri'u 50-49 inda kowa ya bi jam'iyyarsa. Ita dai majalisar dattawa ta yi wa kudirin wasu sauye-sauye, amma gabanin haka majalisar wakilai ta riga ta amince da shi. In zaka za a sake mai da kudurin zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na karshe a mako mai kamawa. Kungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfado da zaman sulhun da suke yi da Amurka, yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun kasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar 1 ga watan Mayu ke ƙara karatowa. Kakakin kungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda mataimakin kula da sashen siyasa a kungiyar Taliban Abdul Ghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman. Kasan Malawi ta karbi allurar rigakafin cutar COVID-19 360, kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata. Su ne zango na farko da aka kai cikin allura $1.2 million da ƙasar ta samu na nau'in Oxford AstraZeneca. Kuma mun kasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga Malawi a yakin da take yi da annobar COVID-19, wacce ta harbi mutum 32,000 a kasar ta kuma kashe sama da mutum 1,000. Al'umma kasar dai sun yi lalemar habin da samun wannan allura, yayin da ta isa filin tashin jirage na Kamuzu da ke Lilongwe, babban birnin kasar ta Malawi. Ministan lafiyar kasar Kombize Chiponda ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin Yangon, bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi. Ita dai kasar ta Myanmar wacce ke kudu maso gabashin Asiya ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun kasar suka kifar da gwamnati suka kuma tsare zaɓaɓɓiyar shugaba Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hakan ya sa ake ta zanga-zanga a kulle yaumin haɗe da yajin aikin ma'aikata, al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati. An yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan kasar a ranar Asabar, yayin da kafafen yaɗa labaran kasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa kwalla da gurneti da nufin tarwatsa masu boron a gundumar da ake kira Sanshan da ke Yangon, birni mafi girma a kasar ta Myanmar. Babu da rahotanni da suka nuna cewa an samu jikkata sanadiyar waɗannan harbe-harbe. An yi wani ƙazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 90 a ɓangarorin biyu cikin sa'a 24 da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ranar Asabar. 'Yan tawayen mabiya Shia sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin Marib a watan da ya gabata, wanda shine tunga ta ƙarshe dake hannun dakarun dake goyen bayan gwamnatin Yemen a arewacin kasar wacce ke samun goyen bayan dakarun da Saudiya ke jagoranta a rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a bangaren dakarun gwamnati da kabilan dake mara mata baya sai kuma mutum 58 da suka mutu a bangaren yan tawayen Houthi wadanda suka mutu sanadiyar wasu hararan sama da aka kai kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AFP ya rawaito
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa akai miki dole.
Shirin bi oye Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa
Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole. To a yau ga mu nan a cikin kasuwar Farmers Market da take anguwar Metama, anguwar Masu Hannu da Shuni. Malam ko me sunanka?
Sunana Abubakar Yusuf.
Me kake siyarwa ne a wannan kasuwa?
Ina sayar da irin kayan marmari, kayan lambu.
Ina ga gasa apple nan ga
lemu, ga watermelon, ga orange, ga doya duka. Alhamdulillah.
Kiwa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na Masu Hannu da Shuni na anguwar Metama. Menene tarihin wannan kasuwa ne?
A wannan kasuwa ana mata taken cewa ta Masu Hannu da Shuni amma mutane na zuwa daga gefen Abuja musamman Gwarinfa Kubuwa wasu har daga Gwagwalada sukan zo neman wani abu musamman wanda sun nema a fadin Abuja sun rasa sai su ce za su zo Farmers Market kuma da ikon Allah idan sun zo sukan samu biyan bukata.
Menene tarihin ta yi shekara nawa da kafuwa?
Shekara yanzu ana neman shekaru 10 zuwa 9.
Idan ban manta ba akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro har an taba kulle wannan kasuwa kuka yi asara ne dindin yawa ya kuka ji ne a wannan lokaci?
Mun dauka daga Allah shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da kalubale iri daban-daban mun yi asara a lokacin amma daga baya alhamdulillah mun maida asarar da muka samu.
Nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gaban ka?
Mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemo su ji mun ce 500 basket din
wannan.
Sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma da same 500 kuma ga mu namu fresh ga abubuwa alhamdulillah. To gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka.
Kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka nawa ake saida ta?
Gwanda muna sayarwa daga 500, 700, 1,000 daidai karfin dai mutane da suka samu insha Allah.
To ga apple din can kuma kamar nan apple din nan nawa kuke sai da shi?
Apple shi ma mataki daga naira 100, 200 mukan bayarwa shi da 512,000 duka insha Allah.
To mun gode kwarai. To malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa kamar menene sunan malam?
Sunana Abubakar Abba.
To kai malam me kake siyarwa ne a nan kasuwar?
Ina saida kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan production a saman shagona.
Na hango buhunan shinkafa. Yanzu nawa buhun shinkafa yake ne?
Buhun shinkafa babban buhu mai fitin keji muna sai shi 32,000.
Naira 32,000.
Foreign ban mai kyau.
Foreign. To amma na ji kamar an ce an hana sai da shinkafa yar kasar waje.
Ya kaida ba ta hana ba tunda an ce in ka shigo da buhu biyar kana ta baka dama ka shigo da shi. To ba mu haura buhu biyar gaskiya na.
Kin ce menene buhun su mun bita haka? Ko shi kuma nawa kuke sai da shi?
Shi kamar yanzu da muna sai shi 4,500 yanzu ko farashin sai kuma 5,000.
To ga wani mangyada kuma shi nawa?
Shi roba sa wannan muna sai shi 3,300.
To ga wani can karami kuma shi
akwai na 2,500, akwai na 1,000 ma.
To manja fa?
Manja ma akwai na 3,500, akwai na 2,500, akwai na 1,000.
Ina ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goron zabi ga shi an yi karin kudin mai, an yi karin kudin wuta da wasu abubuwa kamar kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke?
To a gaskiya sun tashi ba kamar da ba. Da muke so su ada daga samu akwai abin da muka samu karin 350 350 250.
A da nawa wannan buhu da ina shinkafa da yake 30,000 yanzu?
Da muna samun ta mun kawo ta nan mun isa ta 18,19 ta zo ta haura har 25 ta fi ta 30 yanzu haka.
Yanzu haka kredin kwai haka nawa kuke saida shi?
Kredin kwai akwai wanda muke sai shi 100,000 ko kuma naira 1,000.
To ga wani kuma gyada nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta. Wai wannan gyada nawa kuke saida ta?
Ita gyada kaga kaman da ita ma duk muna kai ta 500 ne. Yanzu kuma ta kuma 600 sakamakon wasu abubuwan da suka an ce da daga sun jami da suka kara kudi gaskiya
600 an samu karin naira 100. To ga latas ma na ga ko kai ne ke saida latas
ne ne ke saida latas.
Yanzu kamar ina dan son latas haka da zan je da shi gida kana ga kamar zan samu kamar na nawa.
Yanzu ne baka kulli 1,200 ne guda 3,500 amma kamar da a baya muna kula shi 100 ne.
Yanzu dan yalan nan haka da na gani yanzu kamar na nawa zan dan samu haka yanzu ina
kuma ko na 50 ma 100 din muna bayarwa shi wannan is normal.
Oyalu akwai na 50
guda
daya.
A haka zamu dan diba ma
kamar guda nawa yanzu kamar na
ina da 50 sun ba kamar kwaya 5 ko 6 haka
naira 50
insha Allah.
A me sunan malam?
Muhammad Lawan.
To naga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da menene ko watermelon ko kankana kenan?
Kankana.
Okay, to yanzu kuma yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take?
Naira 100 take.
Wanda an yanka ta?
An yanka ta naira 100.
To wannan gwanda fa?
Ita ma gwanda naira 100.
Ita ma
abarba naira
100. Naira 100.
Okay.
To abun kenan an san tashi da haka suke ko dai wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan dinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke saida shi?
Gaskiya ka san wani sa'in kayan ba zai taru duk ya ta yi tsada ba, wani zai yi sauki wani kuma sai ya dan yi tsada. Yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta 200 ne, amma sakamakon yanzu an dan samu sauki muke yanka ta naira 100.
To ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe 7 na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe 8 kaman karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi?
To muna tashi a wannan kasuwa dai karfe 9:20 zuwa 9:30 na dare.
Ko 9:20 zuwa 9:30. Ga dankalin Hausa anan kai kake sai da shi? Kwando na wannan dankali na Hausa kaman yana kaiwa nawa zaka sayar min nasu?
1,000 ne muke sayarwa. Shine gaskiyar shi malam ne gaskiyar shi.
Wannan dan karamin kwando?
Eh, shine gaskiyar shi 1,000.
To amma a da kaman nawa kuke sayar da shi?
A da dai muna sayar da shi 500 ne zuwa 700.
Kaman yanzu a misali in ce kaman wata biyu da suka wuce nawa ake sayar da dan karamin kwando da nake gani na dankalin Hausa?
Wata biyu da suka wuce dai muna sayar da shi 700.
To me ta da shi yanzu ya koma 1,000?
To sakamakon yanzu ya dan yi karanci a kasuwa.
Kai ga wannan tumatirin naka ko ya burge ni kwarai da gaske. Tumatirin nan yaya kake auna shi?
To tumatirin nan muna sayar da shi a kilo ne.
Kilo?
Yawa, kilo din sa muna sayarwa 800.
Rabin kilo kenan 400 kenan?
Eh, rabin kilo 400.
Amma yanzu shi ne ya gaskiyar sa kenan?
Ya gaskiyar sa kenan.
Ba ragi. To nagode kwarai mala. To malamin sunan malamin ne?
Sunana Ridwan.
To malamin Ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa?
Muna sayar da kayan marmari da kuma amfanin gona kamar dankali da doya.
Okay, to yanzu kaman wannan doya da nake gani haka nawa kuke sayar da doya kowace guda daya?
Doya kowace guda daya muna sayar da ita yanayin girmanta. Wanda ya girma sosai ana iya sayar da ita 1,200 zuwa da 300 haka.
Shine gaskiya?
Eh, madaidaita kuma muna da sai da su naira 1,000.
To ga wani dan albasa haka mai kyau a can haka ina gani. Yanzu kwandon albasa nan ina san shi nawa za a saida mun shi?
Kwandon albasa kashi biyu ne a wurin, akwai tsohuwar albasa akwai sabuwa. Tsohuwar albasa muna iya sai da ita 2,500, sabuwa kuma naira 2,000, amma da ba haka ake sai da ita ba.
So nawa ake sai da ita? Da
ana sai da ita naira 2,000 1,500, amma saboda yanayin tashin kaya da yayi yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi.
To ga kuma tattasai a can kuma shi nawa yake?
Tattasai kwandon sa naira 2,000. mukan iya sauke ma sai da shi 1,000
wannan dan karamin kwanda mallan naira 2,000
ai kaya sun hau ne ranka dade
banga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku yan kasuwa banga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa me yasa kenan ba ku saka ba
eh to shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin to yanzu da aka samu relief kasan shi takunkumi yana takurawa wasu musamman wurin numfasawa shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi anan dole da dan ajiye shi a gefe
to baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta coronavirus ba ka jin tsoronta
da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa anan ba ba wani ba ko
eh to aiye wannan cuta tana iya kama kowa ko baka san haka ba
kuma kasan zuwa da ita ake yi
eh to a mutane da dama suna zuwa baka ganin cewa mutane za su zo da ita
a'a Allah zai kare mu Allah ya da
to na gode kwarai
yawa
to masu sauraro karshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi da daga nan kasuwar Farmers Market da take babban aguwan nan ta alfarma alfarma ta Abuja ta Maitama a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka dauka yanzu ni Sale Shehu Ashaka nake cewa sai wani jikon assalamu alaikum
shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasarmu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Father John Bakeni ni fada ne dake aiki a London Maiduguri ina kuma aiki a jami'a ta Maiduguri to ina so in kira ga babban murya musamman ga yan kasa duka da musulmai da krista musamman mu malama addini bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki yadda abubuwa suka tabarbare to sau da yawa muka nuna yaso ana gunaguni akan zabi shugabanni amma fiye da komai ina so inda zan yi mu kuma ya dace mu juyo gun Ubangiji Allah mu nemi fuskar sa domin ba abin da ya fi karfin Ubangiji Allah wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba amma da taimakon Ubangiji Allah za mu yi nasara saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fasoshi da limamai ya dace ya kuma kamata mu dukuka mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage munafi da adda domin Ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta amma fiye da komai domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace inda za mu samu kwanciyar hankali salama da kuma walwala yadda kuma dukkan yan kasa za su iya su ida da ayyukansu ba tsoro ba firgita bari Ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a amin
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan shirye-shiryen haihuwa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
to masha Allah likita mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a dauka bayan an samu juna biyu daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa
to shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewa an samu juna biyu saboda yanayin haihuwan nan za ta iya zuwa ba akan yadda aka tsara ba na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwan nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group akwai allura da za a shirya wadda tana da dan tsada misali saboda bayan haihuwa za a ba ita mahaifiyar jariri to wannan abu ne tunda suna buƙatar kuɗi to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen ciwo waɗannan abubuwan da za su iya tasowa za su buƙaci kuɗi sai a fara tunanin yadda za a dan fara tanaji zuwa wannan lokaci sannan haihuwan nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba ba ce haihuwa ce da sai an yi aiki idan ku za a aiki to shi ma kaga za a buƙaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake buƙata idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifiya lafiya jariri lafiya kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba misali kuma Allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba to kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu ƴan watanni masu tsawo to amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka ana iya bayan kamar sati 28 ko abin da sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ne wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba in an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji to sai ya kasance matsalar ta zo da sauki amma in ba a shirya komai ba ta zo ba gatatan sai ya kasance akwai matsala saboda haka daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanaji idan an a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewar misali aiki za a yi to za a fara tunanin aikin nan misali zai buƙaci jini kuma wani irin kalar jini sannan a fara tuntubar ta ya za a samu jinin nan misali in yan uwa ne za su bayar da sauransu sai kasance kenan an yi abin a tsare yadda ba zai zo ba ga tatan ba yadda zai tayar da hankali
to likita musamman ma da ka yi maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aikin nan da dalili ake yin sa ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni ba na so na haihu da kaina kawai a cire min yaro na
a kasashen mu har yanzu za ka ga duk wanda aka yi aiki wanda abin da ya shafi lafiyar ta ne ko ya shafi lafiyar jarirai to amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayi inda mace za ta ce ita ba ta san kawai ta yi naƙuda tana san kawai a cire mata jariri ba ta san ta yi naƙuda kuma ana yin irin wannan din amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri
shin menene ma muhimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri
to duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba to amma abin da yazo ba ga tatan babu wani tsari zai iya kasancewa ya hargitsa lamarin mutum gaba daya zai iya kasancewa fa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki to amma ba a bincika an tabbatar da haka ba sai kaga ta yi naƙuda misali ta kwana biyu kafin a je asibiti sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai da ma tun farko wannan matar bai kamata ma a bar ta ta fara naƙuda ba a wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin sai kasance ita uwar ta shiga wani hali mummuna wani lokacin kuma har a rasa uwar saboda kuma wannan ba a yi tsari ba ne inda an samu tsarin nan tun farko an tabbatar da cewa wannan mata ba za ta iya haihuwa ba to da ba za a ma bari ta shiga naƙuda ba kuma a dauki matakin da ya kamata kuma tunda an shirya an san da shi to sai kasance ba abu ne da zai zo da cikin tashin hankali da gaggawa ba kamar wanda sai da ta shiga naƙuda kwana biyu ba a kawo ta asibiti sannan a tabbatar da ba za ta iya haihuwa ba sannan a fara neman ta ya za a samu abin da za a yi aiki da shi
bayan shirye-shiryen da ma ake yi bayan an duba ita uwa a asibiti lafiyarta da na jaririnta a shirin a yi tsare-tsaren da ya kamata a matakin asibiti da matakin likitoci shin ya kamata su iyaye su shirya tarbar sabon jaririnsu
To shi ma ya danganta da akan abubuwa da dama. Na farko misali idan jaririn da ake tunanin haihuwarsa haihuwa ce ta al'ada da babu matsala, illa iyaka za a bada shawarwari akan abubuwan da ake ganin za su iya kasancewa su misali a ɗakin za su iya cutar da jaririn. Misali a al'adun mutanen mu da dama za ka ga an zuba irin abin da ake cewa kamfo wanda yake kore kwari da sauransu. To kuma a likitance akwai yaran da idan suka shaki wannan iskar kamfo zai iya kawo musu cuta irin ta jaundice da ake magana. To kaga waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a gudana. Kamar idan ɗaki babu isasshen iska ko kuma windon ba a buɗe take ba, duk wannan abin da ya kamata ne a gyara, a share kura ya kasance iska ce mai kyau, mai tsafta wanda da uwa da jaririnta za su shaka. Idan ana tsananin hunturu ne misali, sai ya kasance an tanaji kayan da za su kare jariri da kuma mahaifiyar jariri kenan. Sannan kuma za a ba da shawarwari akan kada a kulle tagogi, a kunna wuta yadda hayaki zai turnike ɗakin da sauransu. To duk wannan abubuwa ne da ya kamata a duba. Idan haihuwa ta matar da ba za ta iya haihuwa ba ce za ta yi aiki, to da bukatar a shirya waye zai je ya taimaka mata, misali a zaben asibiti waye zai kula da jariri bayan an haife shi. Sannan kuma da dukkan hidimomin da ya kamata, misali tunda za ta kasance watakila ba ta gida tana asibiti, hidimomin da ya kamata a gida ya kamata an tsara wanda zai kula da gidan kenan kafin dawowarsu. Da kuma bayan ta dawo kasancewa an yi mata aiki, akwai wasu abubuwa da ba za a bukaci ta yi ba, ya kasance an yi tsarin wanda zai taimaka mata da waɗannan ayyuka na gida.
Kamar wasu irin matsaloli ne ka iya tasowa sakamakon rashin waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren haihuwa?
Matsalar farko shi ne na kasancewar rashin shirin nan. Za ka ga mace misali tana da juna biyu, ta yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wani buki ko wani abu can wanda mahimmanci shi ba ya taka kara ya karya ba ne, sai kasance saboda yanayin wahalhalun tafiya da sauransu tana iya shiga na koda ku akan hanya ne. Wannan yana daga cikin rashin tsari, kaga kenan sai ya zama da jaririn da ita suna cikin hatsari, kuma har mai gida da sauran yan uwa sai ya kasance an tada hankalinsu ba dalili. Inda tsari an san lokacin da ake tunanin za ta iya shiga naƙuda misali, to za a ba da shawara irin waɗannan tafiye-tafiye da ba su zama dole ba a yi hakuri da su, irin abubuwan da duk aka san zai iya tsokano naƙuda a yi hakuri da su. Ya kasance idan wadda aka tabbatar ba za ta iya haihuwa ba ce, rashin tsarin nan yana iya kawo a samu delay lokacin da take bukata aikin an kasa yin shi saboda babu kuɗin zuwa asibiti kuma ba a yi tanajin su ba. Wanda inda da an yi tanajin su sai kaga kenan tun kafin ma ta shiga naƙuda an je an yi salin alin babu wani mishkila.
Ta masu sauraron mu duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Satahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da Hansi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.